sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da juma'a, barkanmu kuma da asuba. Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau juma'a 4 ga watan Nuwamban 2022. Kafin ku ci abubuwan da muke tafe da su, ga Mahmud zai ba mu kanin labarai.
Tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya ji rauni a wani yunkurin kashe shi da aka yi a ranar Alhamis, yayin da yake jagorantar wata zanga-zangar kin jinin gwamnati a Islamabad. Prime Minister Israila Yelapid ya amsa shan kai a zaben da aka yi, wanda ya ba tsohon Prime Minister Benjamin Netanyahu nasara. Amurka ta saka tukuncin dala miliyan 5 ga duk wanda ya bada bayanai kan wani dan kasar Singapore wanda ake zargi da karya takunkumin da aka saka wa Korea ta Arewa.
To madalla, kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za a ji cewa a Najeriya dubban marasa lafiya ne ke cikin adadin majinyata miliyan 1.5 daga kasashe 42 da ke cin gajiyar ayyukan kula da lafiya kyauta daga likitocin da ke yawo kasashen duniya don bayar da agajin kiwon lafiya.
Kam maraki dan aimin aiki mutanen wuta kansa yan samun aiki cikin nasara.
Za kuma ji cewa mataimakin sufetan 'yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta daya da ke Kano ya umarci kwamishinan 'yan sandan jihar Kano ya gudanar da kwakwaran bincike game da cin zarafin wani dan jarida da ake zargin an yi. Sannan kuma kamar kowace ranar Juma'a muna tafi da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikarai shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasihar Juma'a daga bakin malamai, amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Ma assalamu alaikum. Tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya ji rauni a wani yunkurin kashe shi da aka yi a ranar Alhamis, yayin da yake jagorantar wata zanga-zangar kin jinin gwamnati a Islamabad. Rauf Hassan, wanda hadimin kan ne, ya fada wa muryar Amurka cewa sashi daya ya samu Khan mai shekaru 70 a kafarsa ta dama, wanda shine shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Pakistan Tehreek al-Insaf ko kuma PTI a takaice. Harin bindigar wanda ya auku a garin Wazirabad da ke tsakiyar lardin Punjab ya yi sanadin mutuwar mutum daya, sannan wasu 14 sun jikkata, ciki har da tsohon Prime Minister. An dai garzaya da kan asibitin da ke Lahore, babban birnin lardin na Punjab mai tazarar kilomita 150 daga inda aka kai harin. A cewar hadimin na kan, likitoci sun ce tsohon Prime Minister yana cikin hayyacinsa. Wani hoton bidiyo ya nuna yadda wani dan bindiga ya bude wuta akan ayarin motocin kan wanda ke jagorantar zanga-zangar adawar kin jinin gwamnati. Amurka ta saka tukuncin dala miliyan 5 ga duk wanda ya bada bayanai kan wani dan kasar Singapore wanda ake zargi da kare takunkumin da aka saka wa Korea ta Arewa, da zumar ganin an dakile shirinta na mallakar makaman nukiliya. Ana zargin kwakke san ne da bin barauniyar hanya don kaucewa takunkumin da Amurka da Majalisar Dinkin Duniya suka saka wa Korea ta Arewa, inda ya yi safarin man fetur zuwa kasar karkashin wani kamfanin jirgin ruwan Singapore da ake kira Swansea Port Services Limited. Mataimakin sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Paul Hastings ya ce kwakke san ya yi safarin man fetur zuwa kasar ta Korea ta Arewa tare da yin juyen man daga wani jirgin ruwa zuwa wani wanda aka kai Korea ta Arewar. Matakin saka wannan tukuci da Amurka ta yi yunkuri ne da hukumomin Washington ke yi na dakile duk wata kafa da za ta taimaka wa Korea ta Arewa wajen mallakan makamai, halalta kudaden haram da sauran ayyuka da suka shafi kutse a yanar gizo. Ofishin Prime Minister Israila ya ce Yelapid ya amsa shan kai a zaben da aka yi, wanda ya ba tsohon Prime Minister Benjamin Netanyahu nasara. Wata sanarwa da Lapid ya fitar ta taya Netanyahu munnan lashe zaben tare da umartar ofishinsa da ya shirya mika mulki. Lapid, wanda shi ke jagorantar gwamnatin rikon kwarya tsawon watanni 4 da suka gabata, ya fitar da sanarwar ce bayan da aka kusa kammala aikin kidaya kuri'u, wanda ya nuna Netanyahu ya samu mafi akasarin kujerun majalisar dokokin kasar. Ana sa ran tsohon Prime Minister zai jagoranci gwamnatin da tafi tsananin ra'ayin mazanji a tarihin kasar idan har ya karbi ragaman mulki cikin makonni masu zuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To To nan ba da jibawa ba Mahmud zai kawo mana karshen labaran duniyar. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. A Najeriya dubban marasa lafiya ne ke cikin adadin majinyata miliyan 1.5 daga kasashe 42 da ke cin gajiyar ayyukan kula da lafiya kyauta daga likitocin da ke yawo kasashen duniya don bayar da agajin kiwon lafiya. Marasa lafiya fiye da 1,000 ne suka samu kulawa da samun magani kyauta yayin da fiye da 100 aka yi musu tiyata a Sokoto da ke arewa maso yammacin kasar. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton.
Yanayin da jama'a suke ciki a Najeriya na fatara da yanayin tsadar rayuwa na daga cikin abubuwan da ke sa marasa lafiya marasa ƙarfi zama da ciwo na tsawon lokaci saboda ba su da zarafin neman waraka a asibitoci.
Sunana Inshaw Abdullahi daga Zamfara nake, Kendini Sutop shine a gare ni. Gaskiya na kai shekara 3 na dade asibitin Gusau sannan muka dawo nan. Gaskiya har da matsalar kan rashin kuɗin nan saboda kuɗin aikin su gaskiya ba mu da su sosai.
Yushau Abdullahi na daga cikin marasa lafiya da suka yi sa'ar shiga cikin waɗanda likitocin da ke yawon ƙasashen duniya don bayar da tallafin kiwon lafiya kyauta suka shata yi wa aikin tiyata kuma tuni sun yi wa wasu aikin na tiyata cikin nasara.
Abdullahi,
wani irin rashin lafiya ne aka yi maka aiki?
Makoko ne.
Makoko, ya kike ji yanzu?
Allah ya ji daɗi, Allah ya saka da alheri.
Maraki ɗan aimin aiki ni ta nono ta kansa ya samu aiki cikin nasara ko na gode ma Allah, na gode maka.
Wannan shine karo na biyu da likitocin suka gudanar da aikin bayar da tallafin kiwon lafiya kyauta a jihar Sokoto baya ga wasu jihohi da suka saba ziyarta a Najeriya. Dr. Arfan Ali shine jami'in da ke kula da aikace-aikace na kungiyar likitocin.
We brought a team of 25 doctors from all over the world, UK, Saudi Arabia, Jordan.
Yace sun hada ayarin likitoci har 25 daga kasashen Ingila, Saudi Arabia, Jordan da dai kasashe masu yawa. Suka zo Sokoto suna zagayawa ƙauyuka da kuma wurare daban-daban suna bayar da tallafin kula da kiwon lafiya kyauta har ma da yin tiyata ga masu buƙatar yin hakan. Suna da kuma wani ayari a asibitin Maryam Abacha inda ake kula da mata masu yoyon fitsari. Kai suna gudanar da ayyuka dai har nau'i 3-4. Hukumar zakka da waƙafi ta jihar Sokoto ita ce ta yi ruwa ta yi tsaki ga zuwan likitocin a shekarar bara har ma da wannan shekara. To ko me yasa hukumar ta dage akan zuwan likitocin? Muhammad Lawal Maidoki shine shugaban hukumar.
Sa farin ciki da kuma taimakon marasa ƙarfi waɗanda suna fama da ciwo wata da watanni, shekara da shekaru, ba su da mai yi musu. To ka samu wani wanda zai iya zuwa ya taimaka, kuma da ma'aikin mu kenan hukumar zakka da waƙafi. A yanzu haka ma an ba su office ta country office ta Najeriya a nan Sokoto.
Kungiyar likitoci musulmi ta Najeriya reshen jihar Sokoto wanda likitocin take aiki tare da ayar likitocin da suka zo daga kasashen waje ta ce kowannen su na amfana da juna. Dr. Muhammad Sha'ibu Gobir shine shugaban kungiyar.
Inda suka yi aiki tare da likitocin mu na Maryam Abacha sun koyi aikin kawar da yoyon fitsari da yawa. Su asabili da haka ne suka gayyaci tim din mu a Somalia wanda satin da ya wuce suka dawo sun je sun yi aiki na kwana 8 a Somalia suka ba da irin wannan taimako a can.
Da yake wa'adin aikin da likitocin ke yi bai wuce mako daya ba, dubban marasa lafiya ne ke fatar su amfana da samun wannan tallafin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da karashin labaran duniya.
Wasu sanatocin Amurka biyu sun gana da iyalai a Kyiv babban birnin Ukraine inda suka yi alƙawarin ci gaba da gudanar da ayyukan jinƙai yayin da ƙasar ta Ukraine wacce yaƙi daidaita ta da shi yanayi na hunturu. Senator Chris Coons na jam'iyyar Democrat da Senator Rob Portman na jam'iyyar Republican sun jaddada aniyarsu ta ci gaba da bada tallafi ga al'ummar ƙasar Ukraine yayin da suka gana da iyalai waɗanda ke shirye-shiryen tunkarar yanayi na tsananin sanyi da za a shiga a daidai lokacin da ƙasar ke fama da ƙarancin wutar lantarki da hanyoyin ɗumama muhallai. Hukumomin Ukraine sun ce hararan sama da Rasha take kaiwa sun lalata kashi 40 cikin 100 na hanyoyin samar da makamashi a ƙasar. lamarin da ya jefa dubban mutane cikin duhu. Ziyarar da sanatocin Amurka suka kai a ranar Alhamis na zuwa ne mako guda gabanin muhimmin zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a Amurka. Amma sun ce zaben ba zai shafi gudunmuwar da Amurka za ta ba kasar ta Ukraine a nan gaba ba. Rahotanni daga Iran na cewa masu zanga-zanga sun sake arangama da jami'an tsaro a ranar Alhamis a wani gari da ke kusa da Tehran babban birnin kasar. Lamarin da rahotannin suka ce ya kai ga mutuwa ko jikkata wasu daga cikin jami'an tsaron kasar. Tun bayan mutuwar wata matashiya mai suna Mahsa Amini mai shekaru 22 a watan Satumba a hannun jami'an 'yan sanda, kusan kullun sai an yi zanga-zanga a kasar ta Iran. Masu sharhi sun ce jerin zanga-zangar da ake yi sun kasance cikin manyan kalubale da kasar ta Iran ta fuskanta a tarihinta. Zanga-zangar da aka yi a jiya Alhamis na zuwa ne bayan da dubban mutane suka taru a Haraj don yin addu'ar 40 kan kisan Hadis Najafi, ɗaya daga cikin masu zanga-zangar da aka harbe a lokacin boran da ake yi. Kamfanin jallancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa wasu hotunan bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna yadda dubban mutane suka taru don yin jimami a Haraj, inda daga baya lamarin ya koma arangama da 'yan sanda.
A gaishe da Mahmud Lalo, sai kuma rahoto na gaba. Mataimakin sufetan 'yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta ɗaya da ke Kano ya umarci kwamishinan 'yan sandan jihar Kano ya gudanar da kwakwaran bincike game da zargin cin zarafin da shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan Najeriya Alhassan Ado Doguwa ya yi wa wakilin jaridar Leadership a Kano Abdullahi Yakubu a ranar Litinin da ta gabata. Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Al'amarin ya faru ne lokacin da shi wannan dan majalisa da ke wakiltar kananan hukumomin tudun wada da doguwa a majalisar tarayyar Najeriya ya kira taron manema labarai domin fadar nasa labarin kan takaddamar da aka ce ta wakana tsakaninsa da dan takarar mataimakin gwamnan Kano a jam'iyyar su ta APC Alhaji Murtala Sulagaro. A yi wani taro nasu a ƙarshen mako inda har ta kai shi dan majalisar ya raunata Murtalan. Shi ma Abdullahi Yakubu, wakilin jaridar Leadership a Kano, ya fuskanci makamancin wannan yanayi na Murtala, wanda yake shi mari ne kawai ya sha ta bayan kunnansa sanadiyar yunkurin ba da shawarar yin haƙuri kan wasu kalamai marasa daɗin ji da ya ji sun fito daga bakin shi ɗan majalisa Alhassan Ado Doguwa, wanda yake an ce sun yi abota a can shekarun baya. Amma Abdullahi Yakubu ya yi nemi haƙƙin cin zarafinsa a kotu, kuma ba tare da ɓata lokaci ba ta rubuta takardar umarni ga mataimakin sufetan 'yan sanda mai kula da shiya ta ɗaya ya binciki wannan batu.
Lallai babu shakka mun samu wannan takarda 2 ga watan 11, so kuma da yake AIG baya nan, amma senior officer wanda a ƙasa ya samu takarda hannu ya tura ma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano cewa ya bincika wannan al'amari. So insha Allah lata an tura ta zuwa ga kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano domin ya bincika, kuma ya bada rahoto akan abin da bincike ya nuna. Kuma za a mayar ma kotu a rubuce cewa an bincika kuma ga sakamakon binciken da aka yi.
SP Abubakar Zayyanu Ambursa kenan kakakin shiya ta ɗaya ta rundunar 'yan sandan Najeriya da ke Kano. Sai dai ƙungiyoyin rajin shugabanci na gari da tabbatar da demokradiyya a Najeriya sun ce akwai buƙatar 'yan sanda su gudanar da sahihin bincike akan wannan batu. Kamar da Abdullah Alƙali shine daraktan ƙungiyar Ocean masu wayar da kan jama'a kan harkokin demokradiyya.
Wannan press conference da ya kirawo ya gana da 'yan jarida, ai da masa ce ya faɗi nasa labarin, amma kuma anan ma ya kasance ka ƙara yin wata halayyar ka ɗaga hannu ka daki ɗan jarida. Wannan ba daidai bane, abu ne da ya matuƙar muni, kuma wannan kokari da shi ɗan jarida yi na ya kai abin nan gaban kotu abu ne na daidai. 'Yan sanda kuma da aka yi directing ɗin AIG ya zo ya binkici wannan abin, lallai su wannan bincike su wallafa rahotonsa a ringa faɗa jama'a ma me ake ciki akan wannan bincike. Shine zai ba jama'a ƙwarin gwiwa su san cewa demokradiyyar nan tana aiki, kuma babu wani shafaffe da mai. Shi wannan ɗan jarida ne, aikinsa yake yi, kuma taɓa ɗan jarida ba ƙaramin munin abu ba ne a cikin al'amura na tsarin mulkin demokradiyya. Mutumin da yake ƙoƙarin ya samo bayanai daga wayanda ya kamata su ba da bayanan, wato masu mulki, ya bayyana wa al'ummar gari su san me ake ciki.
A nata ɓangaren ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya reshen jihar Kano ta ce ba za ta lamince da irin wannan aika-aika akan 'ya'yanta ba.
haƙƙinsa zamu nema, wanda tuntunma shi ma ya riga ya garzaya ko ta tafi neman haƙƙinsa, saboda haka zamu taya shi neman haƙƙinsa ne a gurin duk wanda ya kamata mu bi, saboda memba din mu ne mu yi duk abin da ya kamata a yi na doka, na tsarin doka, mu tabbatar da cewa an bi haƙƙinsa yadda ya kamata. Babu gudu ba jada ba, duk wanda ya taɓa mana memba din mu ba wanda zamu ragawa, duk girmansa kuma da ƙanƙantarsa.
Comrade Abba Murtala kenan, sakataren reshen jihar Kano na ƙungiyar 'yan jaridu ta Najeriya NUJ. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya aiko mana da wannan rahoto. A shirinmu na hantsi za a ji cewa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana shirin yakin neman zaɓensa da ya haɗa da jadawalin ziyartar wasu muhimman birane. Sai ku bi mu a shirinmu na hantsi. Masu sauraro yanzu sai ku ƙara gyara zama don sauraron shirin Manuniya.
Manuniya.
To idan har tsarin da aka bi na kawo ci gaban ƙasa ne ba wai manufa ce ta wasu arziki ba, to ina ganin abin zai iya haifar da ɗame ido.
Muna maraba da wannan dalili, APC sun yarda jama'a ba sa son su, amma sun ce za su sai mutane da kuɗi.
Wasu 'yan Najeriya kenan suka fara borin baje mabambantan bayanai game da maganar canjin kuɗi. Tunma dai fulanin da suka fi rayuwa cikin daji suka ce wannan sabuwar maganar sauke sauyin kuɗi su za ta fi yi wa raɗaɗi.
To kai kana tunani da cewa ba wani ba latanin ina ruwan shi da banki, yanzu na tabbatar gaya maka da cewa har yanzu kulanin nan muna wasu mu suna zaune a inda babu network.
Sai dai kuma 'yan majalisar ƙasa sun ce suna nan suna jiran bayani daga bangaren gwamnatin tarayyar Najeriya, duk da yake dai sun san maganar ba daɗi.
Ba wai ba a taɓa yi ba, duk abin da za mu magana kai shi muna da darasin sa ne. Don haka ga in tsaya yanzu in ce ina gamsu da abin da zai afkuwa, to ba kyauta ma kaina ba, amma muna jiran sauraron cikakken bayani.
Shi kuwa ɗan takarar shugaban ban ƙasa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar gaya wa duniya yake abin da yasa a wannan karan yake takarar shugaban ƙasa gaba gadi.
Dama suka ce a PDP ba ta yi musu komai ba, suka ce suna so su ga canji, to sun ga canji to jiki.
Waɗannan fa so mun muka taɓo cikin tarin muryar da za mu kawo muku a cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin Manuniyan da kalle ka kurdi kurdi. Shiri na 90 cikin jerin shirye-shiryen Manuniyan da kan nuna masaro abubuwan da ke faruwa cikin nishadi. Mai yiwa nishadin kuma cikin sha'anin canjin kuɗi a Najeriya ne yasa masana suka fara maganar in dai ana son samu sai an shimfiɗa sharadi. Comrade Musa Abdullahi Sufi ya sanar da duniya cewa wannan canjin kuɗi zai taimaka, amma dai ya zama wajibi a yi hattara kada mai rawa ya wuce makaɗi.
To idan har tsarin da aka bi na kawo ci gaban ƙasa ne ba wai manufa ce ta wasu arziki ba, ba manufa ce ta a cikin wasu ba, to ina ganin abin zai iya haifar da ɗame ido wurin kamar yadda aka ce rage wasu kuɗaɗe da yake waɗanda ana ganin cewa na jibi ne, ko kuma rage kuɗaɗen a hannun mutanen da suke watakila za su yi amfani da shi wurin mugunta, ko kuma ana ganin zai iya taimaka wurin inganta tsaro kamar yadda shi shugaban EFCC bawaye magana. Amma kuma ni a wurina na fi son in gama cewa an dawo mana da maganar amfani da kuɗaɗen ƙarafa irin su kwabo, CC, kwandala da sauran irin waɗannan, domin za ka cewa sauran ƙasashe wannan abin yana bada gudunmawa ƙwarai wurin samun darajar a arzikin kuɗin ƙasa. Yanzu ka je ƙasar Niger kana iya amfani da kadago, kana iya amfani da gasu nan dai kuɗaɗe ƙanana-ƙanana, yaro kaɗan ba shi abu, amma yanzu kaga rashin waɗannan abubuwa sun ƙara gudunma. So nan na so a ce gwamnati ta kalli ɓangaren yadda za a inganta waɗannan.
Sai dai kuma duk da ikirarin cewa gwamnati tana sanya wannan sauyin kuɗi ne danganin ta toshe kafar rarrabawa masu zaɓe kuɗi kamar yadda ake ta yama didi. Jigon jam'iyyar PDP a jihar Jigawa Honorable Aliyu Muhammad Tukur Gantsa ya gaya wa shirin Manuniya waɗanda za su samu matsala da wannan canji su ne masu shirin yin maguɗi.
Muna maraba da wannan dalili, APC sun yarda jama'a ba sa son su, sun yarda sun gaza, amma sun ce za su sai mutane da kuɗi. A yanzu haka duk 'yan takarkarin APC babu wani abu da suke wa talakar Najeriya illa su ce za su sai ƙuri'arsa 100,000 ko 50,000 ko 10,000 ko kuma ya kawo katinsa simar alkawarin ƙarya. Ni na ga wannan da idona.
Kana ganin kamar yadda ake faɗa mutanen PDP su ba su yi tanadin kuɗin nan, ba ka ganin hukuma ba ta shafe
ba za ta shafi dan PDP ba dan PDP ba gwamnati ai su suke gwamnati yau shekarar su takwas hatta kai ta kawo lalacewar tattalin arzikin Najeriya ya fito fili duk duniya ta sani
wasu suna ganin cewa kuma ba tsira za ku yi ba domin kudin takar kura shugaban kasa an ce yayi suna wajen amfani da kudi
ina so mutane su fahimci wai Atiku Abubakar Atiku Abubakar an kai shi kotu sau 29 a Najeriya a tarihin sa duk ana bincikar sa da almundahana amma kotu sau 29 nan ba wace ba ta wanke shi ba
shiguwa shugaban kungiyar Fulani ta miyata Allah Kautal Hore Alhaji Abdullahi Bello Badejo baje bayani yake na cewa fulanin kasan nan su za su fi kowa buguwa game da wannan sauyin kudi
to kai kana tunane da cewa ba wani ba Fulatani ina yake ina ruwan shi da banki ni kankaina ina harkan saya da sayar da dabbobi duk wanda kace ka saye dabbobin sa guda 30-50 abinda zai ce maka yana son kudin sa ne ka kawo masa ale da domin saboda shi ma zai biya wasu ne a nan cikin kasuwa don su koma rugagen su su koma su je su abin nan babu abin da ya dame su da al'amarin banki idan ka duba kuma ba Fulatani ne kai fa za ka bar gari ka taka kilomita 100 baka kai rigan da yake ba a cikin daji to wannan kaga ai wani abu ne wanda yake ko ba komai za a mai uzuri ne yanzu na tabbatar ga maka da cewa har yanzu Fulanin nan muna wasu mu suna zaune a inda babu network to kaga ire-iren wannan mutanen za su dade basu ma san da wannan abin yake faruwa ba har watannin masu zo su kare karsanta abin ya zamanto musu asara ina laifi da a ce an bar shi shekara guda koko wata 6 kamar muna zuwa ai kamar Saudi da sauransu dubai ai akwai wasu kudade wanda zaka gane da cewa an canja su ma tun ina karami ina zuwa haji har yanzu kuma in naje ina kan tsintan wannan kudin in aka baka canje ai kaga yana tabatawa a hankali
sai dai kuma majalisar kasa ta ce wannan magana ta sauyin sabon kudi ita ma jinta take a matsayin rade-rade ko dake kuma sanata Sabiya Kaura ya ce suna nan a gefe suna jiran gwamnatin tarayya ta zo ta baje bayani akan wannan sauyin kudi kada su yi bayani a ce sun faye zamudi
a matsayina na dan majalisa ina ga ya maka wannan al'amarin ban samu kwanciyar hankali ba kuma har yanzu nan da muke magana da ke bana da kwanciyar hankali domin duk abin da zai taba al'umma kuma abu ne wanda an ka taba yi baya ba wai ba a taba yi ba duk abin da zamu magana kai shi muna da darasin sa ne don haka ga in tsaya yanzu in ce ina gamsu da abin da zai afkuwa to ba kyauta ma kaina ba amma muna jiran sauraron cikakken bayani wanda za a fito da shi ne yadda abin da ya afku baya 1980 ko shekara ta 1984 ba zai afku ba a wannan karo idan har zai afku to akwai matsala cikakka amma kuma in an kai mana bayani gamsasshe wanda abin nan ba zai afku ba wallahi alhamdu amma in zai saki afkuwa za mu ba shi shawara majalisar nan cike-cike da masana iri-iri amma an taɓa yi muna da su wasu su mun san sa'ad da an kai abin nan kuma gwamnati don ta yi tsarin al'amari ko ta riga ta kai ƙarshen shi in ya zama to ba shi ne abin da talakawan ƙasa suke hange mafi ala ba to wajibi ne ko kuma yana da kyau gwamnati ta yi nazari san abin da za ta yi a kai
da yake ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya leƙa ofishin muryar Amurka da ke Washington a shirin shiga zaben shekarar baɗi ban sashin Hausan Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto ya saka mai tambayar cewa dame-dame ya tattaro a wannan lokacin da yake ganin a zaben zai tsallake siradi
to ka sani idan kana da kishin kasan ku zaka duk iyakacin kokarin da zaka ka tabbatar da canje-canje da kake so ka gani an kawo kasan nan zaka ci gaba da yin kokarin ka sai kuma lokacin da Allah
a ra'ayin ka me yasa a can bayan nan baka samu nasara ba
dalilai da dama kware da gaske ka dauki misali lokacin ne na samu rashin jituwa da shugaban kasa a lokacin kuma ya faɗa mini
Obasanjo
yace nan zan faɗa maka ba za ka gaje ni ba zace
wai ya kuke yanzu kun shirya ku haɗa ku kana nan kuna ta ta rige ba
kai dai aje kawai ne
kamar ka za ga shi amma dai a wannan karo kana da ƙarfin imani saboda me yasa kake da ƙarfin imani a wannan karo ne
eh ganin ka gwan jami'an namu yanzu a Najeriya dama suka ce PDP ba ta yi musu komai ba suka ce suna so su ga canji to sun ga canji yanzu ga canji ga PDP ga kuma APC da suka zaba ga inda suke
to me yana yin ka game da yan takara da ke takara da kai Tinubu Kwankwaso da Peter Obi ya kake yi da su
well dukansu na san su kuma dukansu kuma na hurɗar siyasa da su don ka ba wani sabon mutum a ciki wanda ban sani ba ni kuma bai ba sabon mutum bane wajen su
kana jin ɗaya daga cikin masu takara da kai wata kila Kwankwaso maka kofa ko kwa ya nemi kwa da kai
abu ne mai yiwuwa a siyasance
To duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da suka rage musu fana kare karewa saboda haka kada su bari su yi gangadi domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 206 ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin ikon su yi sallamar su kinkulirin domin ko ba su da yadda za su yi wani kifadi kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen ganin wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ji a cikin wannan shiri daga kowane kurdi ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
Toma Dalla a gaishe da Isa Lawal Ikara yanzu kuma sai mu saurari nasihar Juma'a
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasihar mu ta yau insha Allah za ta karkata ne akan muhimmancin zaman lafiya da kauce ma fitina. Qala Allah tabaaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana a cikin Qur'anin sa mai girma, wattaqu fitnatan la tusibanna madina, har zuwa karshen aya cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku guji fitinar da in ta taso ba ruwanta da babba ba ruwanta da yawo ba ruwanta da musulmi ba ruwanta da kirista ba ruwanta da mace ba ruwanta da kuma namiji ba ruwanta da mai lafiya ba ruwanta da mara lafiya ba ruwanta da mai shi ba ruwanta da talaka ya yan uwa musulmi manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa al-fitnatu na'ima la'ana Allahu man aykaza fitina fa akwai take Allah ya la'anta ta da ta to yan uwa mun dai kalle ko mun yi darussa ko mun yi ilmantu da abin da yake faruwa a yanzu a kasar mu Najeriya musamman a wasu yankuna darussan da muka karanta ya kamata a ce sun zama to mana izina yan uwa musulmai mu guji fitina yan uwa musulmai ba ta haifar da dama yido a ko ina a duniya musamman a yanzu nan da siyasa ta buga gangarta aka fara campaign aka fara wato shiga lunguna da sabuna don wayar da mutane kai akan muhimmancin zabe muhimmancin zabe da muhimmancin zaman lafiya wanne ne yafi hakika yan uwa musulmai da kuma makwabtan mu kristoci muna jawo hankalin mu gaba daya mu hada kai ku fahimta lalle zaman lafiya ya fi komai tunda Allah subhanahu wataala ce mu guje ta saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zaba mana shugabanni na gari wannan zabe da yake karatuwa ya ubangiji muna roƙon ka ka zauna da mu lafiya ka kawo mana kwanciyar hankali Allah ka kare mana imanin mu gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Masha Allah nasihar Juma'a kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga Mahmud Lalo da labarai a takaice
Tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya ji rauni a wani yunkurin kashe shi da aka yi a ranar Alhamis yayin da yake jagorantar wata zanga-zangar kin jinin gwamnati a Islamabad Rauf Hassan wanda hadimin Khan ne ya fada wa muryar Amurka cewa sashi daya ya samu Khan mai shekaru 70 a kafarsa ta dama wanda shine shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Pakistan Tehreek Al Insaf ko kuma PTI a takeice harin bindigar wanda ya auku a garin Wazirabad dake tsakiyar lardin Punjab yayi sanadin mutuwar mutum daya sannan wasu 14 sun jikkata ciki har da tsohon prime minister Amurka ta saka tukuicin dala miliyan 5 ga duk wanda ya bada bayani kan wani dan kasar Singapore wanda ake zargi da kare takunkumin da aka saka wa Koriya ta Arewa da zumar ganin an dakile shirinta na mallakar makaman nukiliya ana zargin kwakke san ne da bin barauniyar hanya don kaucewa takunkumin da Amurka da Majalisar Dinkin Duniya suka saka wa Koriya ta Arewa inda yayi safarin man fetur zuwa kasar karkashin wani kamfanin jirgin ruwan Singapore da ake kira Swansea Port Services Limited
Masu sauraro anan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kadan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen da karfe 8 na safiyar yau yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatarwa sai Solomon Abu wanda ya bada umarni da inji